Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro, barkanku da haka. Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar dubban ɗalibai sun fara rubuta jarabawar BAC da nufin samun takardar shaidar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. A Najeriya, a yayin da ake ci gaba da jiran ganin yadda makomar tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sandan kasar Abba Kyari da ake zargi da alaka a wata badakalar karɓar cin hanci da damfara za ta kasance, masanan doka sun fara fashin baki game da tanade-tanaden da kundin tsarin mulkin Najeriya ya kunsa idan aka samu irin wannan kes da ya ɗauki hankalin gwamnatocin Amurka da Najeriya. Muna ɗauke da rahoton musamman akan shagulgulan ranar samun 'yancin kan jamhuriyar Nijar, inda shugaba Muhammad Bazoum ya jagoranci ayyukan da shanzo gale a Damagaram. Idan muka koma Najeriya, kalaman da Professor Attahir Jega ya yi game da manyan jam'iyyun siyasar kasar na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin jama'a. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukansu sai bayan an sha labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakken labaran. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. Sabbin alƙaliman cibiyar ta CDC na makon ƙarshen watan Yuli sun nuna nau'in Delta, ciki har da wasu nau'ikan dukansu da aka bayyana a matsayin na damuwa, sun kai kashi 93 cikin 100 na dukkan alƙaliman da aka samu a Amurka a makonni biyu na ƙarshen watan Yuli. Nau'in cutar ya fi yawa a wasu yankunan Amurka. A jihohin yamma ta tsakiyar ƙasar, ciki har da Kansas, Missouri, Nebraska, nau'in Delta ya fi kashi 98 cikin 100 a wuraren. An samu fiye da kashi 95 cikin 100 na nau'in Delta akan sauran nau'ika a yankunan North Dakota, South Dakota, Colorado, Montana, Utah da Wyoming. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abinda ta kira katsalandan Amurka a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula a Afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yi ƙungiyoyin mayaka su kai musu hari. A ranar Litinin, Amurka ta sanar da wani shiri da zai ba dubban 'yan Afghanistan masu aikin tafinta da fassara tare da iyalansu damar komawa Amurka da zama a matsayin 'yan gudun hijira. Nan da 'yan makonni dakaran Amurka da na NATO za su kammala aikinsu a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shekaru 20. Ko da yake janye dakaran ya janyo ƙaruwar tashin hankalin mayaka yayin da 'yan Taliban suka mamaye gundumomin gwamnati da yawa. Ƙungiyar mayakan ta sake yin alƙawarin ba za ta taɓa 'yan Afghanistan ɗin ba, biyo bayan kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta yi a ƙasar. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuƙa har ya mutu a wata tashar bas da ke wajen ginin ma'aikatar kwana ɗaya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa hari, wanda shi ma ya mutu a wurin. Cibiyar kare jami'an Pentagon ta ce ɗan sandan sunansa George Gonzalez, ɗan asalin New York ne kuma tsohon sojan Amurka da ya yi aiki a Iran kafin ya shiga aikin ɗan sanda shekaru 3 da suka wuce. Jami'an tsaro sun gano cewa Austin William Lance, ɗan shekara 27 daga jihar Georgia, shi ne ya kai masa harin. Ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke Washington ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Lance ya sauka ne daga wata motar bus a wata tashar tsayawa a Pentagon da ke Arlington a jihar Virginia, kuma nan take ba tare da wani ya takale shi ba ya kai wa jami'in ɗan sanda George Gonzalez hari da wuƙa, inda ya yi masa rauni sosai. Sanarwar ta ƙara da cewa Gonzalez da Lance sun yi gwagwarmaya, inda Lance ya cakawa Gonzalez wuƙa, daga nan kuma ya harba kansa da bindigar aikin Gonzalez. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, dubban iyalai da waɗanda wata fashewa ta shafa a ƙasar Lebanon suka taru cikin yanayin jimami don tunawa da mummunan lamarin da ya faru a birnin Beirut shekara ɗaya da ta wuce, inda suka yi shiru na 'yan mintoci tare da yin addu'o'i a wajen da fashewar ta auku. A kusa da wurin kuma masu zanga-zanga sun yi ta jifa da duwatsu da ababen fashewa sun kuma yi arangama da jami'an tsaro a kusa da ginin majalisar dokokin kasar bayan da suka zargi 'yan majalisar da dakile yin bincike akan fashewar ta hanyar hana dage rigar kariyar manyan 'yan siyasa da ake zargi da hannu wajen yin sakacin da ya kai ga fashewar. 'Yan sanda sun mai da martani ta hanyar fesawa masu zanga-zangar ruwa da kuma barkunan tsohuwa. Zagayowar ranar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arziki da ba a ga irinsa ba a baya da kuma rikicin siyasa da ya sa kasar ta kasa samun ci gaba wajen gudanar da harkokin gwamnati cikin shekara daya. Fashewar dai ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 214 a cewar jami'ai, dubbai kuma sun jakkata yayin da fashewar ta kuma yi ta'adi a gaba ɗayan unguwannin da ke babban birnin kasar. Yayin da ake ci gaba da fuskantar rudani a bakin iyakar Amurka da Mexico, gwamnatin Biden ta yanke shawarar zaɓar ci gaba da amfani da wasu manufofi masu cike da takaddama da suka ba da damar gaggauta korar baki masu neman mafaka daga Amurka.
To bayan labarin duniya yanzu sai fagen rahotanni, za kuma mu fara ne da jamhuriyar Niger inda dalibai sama da 82,000 suka fara rubuta jarabawar baccalaureate da nufin samun takardar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. Cikin tsauraran matakan zuba ido ne jarabawar ta bana ke gudana inda hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta aike da jami'anta a sassan ƙasa da nufin daƙile dukkan wani yunkurin sata. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akai.
A garin birnin Kwanni wurare biyu ne aka kebe domin gudanar da wannan jarabawar da suka samu halartar shugaban gundumar birnin Kwanni da magajin garin birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro. Daya daga cikin shugabannin wannan jarabawa a jiri na daya a garin birnin Kwanni ya yi mini bayanin irin gargadin da suka wa yara da malaman da ke sa ido a wannan jarabawar.
Sunana Dr. Gisu Isaka, ni ne president King jiri da Kwanni. An jari hankalin surveillance da su kula da abu da ke haura cikin kinsal wannan gudani. Abu na biyu, ni da kaina da assistant kina muka shiga cikin kinsal muka shiga hankalin yara. Sai su kowa ya kamata ka tsara kanka abinda ka koya an tambaye ka shi ne ka sa ka bar liki bisa kufikin wani ka kawo wani rubutu kai can gida tun an kama ka sai ka rasa jarumin da kake kuma an kama ka ka iya ka rasa kaman kai shekara 5 kai baka ba kenan tun su tumu tun korata mu duka ya kamata mu tsaya mu yi aiki tsakanin mu da Allah.
A wuri na biyu na wannan jarabawar, mai kula da jarabawar ta baka ta yi bayani game da matakan da hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Niger halsiya ta dauka ga dukkan wanda aka samu ya kawo illa ko satar jarabawa ko bada kuɗi domin ɗansa ya samu jarabawar ta baka.
Ni sunana Dahiratu Ibrahim Doka a jami'a karantar da a Ecole Normale Supérieure. Anya a shiga ma an hada ma duk talibai halsiya abinda ta tsaida. Duk wanda uwaye su ce suna ba wani kudi dan a taimaki ɗiyan su, akwai matakai da aka dauka dan kaso ne daga wata ɗaya zuwa shekara 5. Kudi ne da zaka zubawa kai uban yaron kuma a hidda shi sam. Wannan sata jarba aka ga yaro yana yin ta kawai sai a hidda shi. Bai ma kare jarba yayi asara kuma sai wajen shekara 9 bai komo ya jarba ba. An hada musu tun jiya mun hido su takardu mun gongoda musu don abin da ba su kun ga kowan ga dogon ijabin na mai zuwa har kasa ciki suna boye salula suna boye takardu da suna ibiya kadan kadan mun ga musu.
Dalibai dai na ci gaba da gudanar da wannan jarabawar bak ta bana cikin natsuwa yayin da hukumomi suka dauki matakan tsaro a kowane wurin wannan jarabawar ta bak ta wannan shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla, biyo bayan dakatar da kwamandan rundunar 'yan sandan Najeriya da ke yaƙi da manyan laifuka na IRT, wato mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari daga aiki bisa zargin da Amurka take masa na alaƙar cin hanci a zargin damfara da ake wa ɗan Najeriya nan Rimau Abbas, yanzu abin da ya rage a gani shine ko Najeriya za ta miƙa Abba Kyarin ga Amurka. Shin mai kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a kan haka. Tambayar kenan da Hassan Maina Kaina ya yi wa wani lauya a Abuja, barista Umar Jibrin.
Maganar Tura Abubakar ya fuskanci doka a Amurka ba abu ne wanda kai tsaye za ka yanke hukunci ba ka ce dole ne Najeriya ta tura shi ko kuma ba za ta iya tura shi ba. Wato al'amarin wato kamar extradition kenan da abin nan duk wani wanda ya kasance dan Najeriya akwai process da ake bi, akwai hanyoyi da ake bi kafin ma yi maganar tura wai Abubakar ya fuskanci doka. Wato ita doka dole misali dan hukumar FBI ta yi declaring din sa wanted ko suna neman shi bai kasance automatic ba sai Najeriya ta tura shi. Wato da farko sai Amurka a matsayin ta ƙasa abinda ake cewa sovereign state kenan a international law sai ta turo da formal request to abin nan zuwa ga Najeriya akan cewa suna so a tura wanda suke nema Abubakar ne ko kuma koma wane ne da suke nema sai sun turo a cikin cewa suna neman shi akan laifi kaza ko kaza ko kaza. Sannan kuma abu na biyu da ake dubawa sai ya kasance akwai formal agreement wato yarjejeniya tsakanin Najeriya da ƙasar da take neman wanda suke so a tura wato da Amurka kenan. Sai ya kasance akwai treaty na extradition tsakanin Najeriya da Amurka wanda kwarai yanzu akwai wannan treaty din tsohon treaty ne ma dai ya dade yarjejeniya akwai ta a ƙasa. Abu na uku kuma ba wai kawai dan sun nemi a tura shi za a tura shi bane, dole sai an duba sai an bi ta hanyar kotu sai kotu ta tabbatar da cewar ya dace a tura shi ko bai dace a tura shi ba. Akwai judicial process da ake bi kafin a tura mutum matsayin an kai shi ya fuskanci doka a wata ƙasa. Kuma akwai abubuwa da dama da ake dubawa musamman dole sai ya kasance ƙasar tana da wato dokokinta na kare haƙƙin bil adama suna da ƙarfi abinda ake cewa human rights standard kenan da kuma judicial standard ɗinta wato tsarin ta na doka da kotu da abinda kotu doka na abinda mai shari'a sai ya kasance abu ne wanda ya zo daidai da international standard. Sannan za ka iya duk sai an duba abubuwan nan da wasu abubuwa da kuma sai an duba wai shin da farko ma ya yi wannan abun nan din offense din da ake cewa ya yi committing wannan offense wato ya yi aikata wannan laifin. Sai an duba kuma shi kanshi laifin ya faɗo a cikin laifukan da aka yi enlisting dinsa a cikin extradition treaty din. Wato abubuwa ne da dama da ake dubawa ba abu ne wanda kai tsaye wai za ka ce wai gashi ba dole Najeriya ta tura shi ko ba za ta tura shi ba.
To kamar yadda aka riga aka sani birnin da magaram na jamhuriyar Niger ya karbi bakuncin bikin ranar samun yancin kan kasar ta Niger daga tura mulkin mallaka da aka yi a ranar 3 ga watan Agusta. Shugaba Muhammad Bazoum ne ya jagoranci shagulgullan wannan rana da ta samo asali a 1960 wacce a bana ta kasance wani lokacin bayar da lambobin yabo ga wasu mutanen da suka yi fice, yayin da a ɗaya bangare ranar ta 3 ga watan Agusta ke zama wani lokacin gudanar da ayyukan da shan itace da nufin yaƙi da kwararowar hamada. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na Tamar Abari.
A sallar ta bana dai an maida hankali wajen shuka itacen zogale wanda yake da muhimmanci don yakar talauci da bunƙasa tattalin arziki ga al'ummar Niger musamman ma 'yan karkara. Kanal Hamidu Mamman shine babban darakta na gandun daji a nan jihar da magaram.
Zogale an same ta don saboda irin amfanin da a gare ta sosai ga al'umma, tana da amfani dangance da magani iri-iri wanda take kawowa ga al'umma kuma da kuɗaɗe waɗanda al'umma suke iya samu idan sun dasa ta, don suna samun amfani sosai bisa ta. Akwai amfani da yawa wanda ake samu bisa itacen zogala.
Kafin a shiga da shan itacen, shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya karrama manyan ma'aikata da jami'an tsaro guda 19 da suka taka rawa cikin cigaba na ƙasa da haɓaka kwanciyar hankali, ciki ma har da babban bako na wannan sallah gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum.
Alhamdulillah, muna godiya ma Allah da ya nuna mana wannan ranan da shi Niger ya samu yancin kanshi. Kuma mu mutanen Nigeria muna so mu mika godiya ma President Bazoum da mutanen Niger yadda suka taimake mu har sun ba mu daraja da suka ba mu wannan award. Hakika wannan award din zai kara karfafa dangantakar mu. Insha Allah za mu danna tare mu tabbatar cewa mun samu ci gaba tsakanin Nigeria da Niger. Ina so mika godiya ma President Bazoum da duk mutanen Niger amma da duk mutanen Nigeria gaba ɗaya da madadin President Buhari da aka karbe mu da ya nuna mana mutuncin mu kuma insha Allah za mu rike amana.
Kungiyar sa kai ta matasa wato Scott ta kawo tata gudunmuwa ga wannan sallar cewar Abdul-Jalil Sama jagoran ita wannan kungiya.
Gudunmuwa da muka fara tun da aka fara wannan aiki wannan wurin da kuka ganshi wannan duka an gyara an suka kama suka nome suka yi ramuna rami akai 1500 wannan duka su suka yi su da ƙarfi su ko ba biyan su ba akai ba. Kina ka ga wannan gudunmuwa su ba ta wasa kuma duk inda kuka ice a jigin din rami su suka dauko suka aje jigin din rami. Kina ka ga wannan duka yana suka ayyuka wanda suka yi.
To kowane mataki za a daukarwa waɗannan itace ganin cewa an saba dasa su a bar su anan.
An dauki matakai sosai kun gani na wurin Kandigard ne deja ake waye kike nan magana dabba bata taso ba. Kuma ruwa deja an sa pompuna ko ina kawuna pompuna ko ina kuma shugaban shi ma'aikaci wanda yake jagorancin wannan kan na guard ya dau alƙawari don zai kula da shi.
Bayan an kammala da shan itacen shugaban kasa Bazoum Mohamed ya kaddamar da fara aikin hanya da ke zuwa Tanut wadda nan da watanni aka fara aikinta da kuma aza tubalin farko na gina cibiyar samar da wutar lantarki mai aiki da makamashi a central ta Kenya da ke nan da magaram. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaram a jamhuriyar Niger.
To za mu sake komawa Najeriya inda jama'ar yankin Arewa maso gabacin kasar ke tafka muhawara akan wasu kalaman da tsohon shugaban hukumar zabe ta INEC Professor Attahir Jegaye furta game da manyan jam'iyyun siyasar kasar kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Muhammad Salisu Garba ya aika mana daga jihar Adamawa.
Kalaman da Profesa Tahiru Jegan yayi shine wadda ya janyo 'yan Najeriya ke nuna bambancin ra'ayinsu akan waɗannan kalaman, inda a jihar Adamawa aka samu wasu 'yan asalin jihar waɗanda suka nuna irin bambancin nasu ra'ayin akan wannan batu. Alhaji Ibrahim Bilal shine shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa. Shi a nashi tunani da kuma nazari kalaman da Profesa yayi shi ne a ra'ayin kansa, domin a cewar sa waɗannan kalaman ba su ne za su kai ga al'umma 'yan Najeriya ga tudun Najeriya ba.
Jambiyan biyu na farko shi ne ya tabbatar wa PDP nasara da cin zaɓen su, shi ne kuma sake tabbatar ma APC na biyu da cin zaɓen shugaban ƙasar Buhari. To haka wazo kalmominsa ya yi son ra'ayinsa ne, maybe akwai abin da yake expecting dama PDP da APC su yi mishi ba su yi mishi ba ne, shi ya sa kalmomin nan ya fita ya shiga wani jambiyansa daban. Shi jambiyansa ɗin kam ya tabbatar cewa za su yi adalci ne, jambiyansa nan kam sun taɓa tasiri a Najeriya ne. APC na ba sabon jambiya ba ne, musan PDP ta daɗe amma APC ba ta amma ba ta yi tasiri a Najeriya ba. PRP ta riga APC kafawa, wani tasiri ne su kai a Najeriya.
To shi ma Dr. Umar Ardo wanda ke zama jigo a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa shi kuwa cewa yayi a nashi mahangar kalamar da Farfesa yayi a wannan gabar yayi ta ne wadda kalamar ma ba su cika ba. Farfesa ya kamata ya cike kalamar nasa chip chip domin a san daga wani lokaci ne waɗannan jam'iyyun suka gaza.
Shi da PRP ne kuma da PDP ne, saboda shi dan PRP yana dawa da PDP da APC. To ni kuma PDP so in ai magana ne na siyasa, to wannan yana da ra'ayin da magana shi na siyasa, wato maybe gazawan ya soma daga sa'ilin da ya shiga da jam'iyya, wato jam'iyyar PRP daga sa'ilin APC da PDP sun gaza, watakila kamun ya shiga ba su gaza ba, at least da yadda INEC chairman ka ba su gaza ba. Dukkan su to shi duk jawabin kan mai da rato ni jawabin bai kama cika ba.
To ko ta yaya waɗannan kalaman za su kawo canji wa al'ummar Najeriya bangaren shugabanci? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Mahadi Abba, malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola kuma mai bashin baki akan lamuran yau da kullum, cewa yi wannan kalaman da Farfesa ya yi lalle ya yi su bisa ka'ida, domin kuwa jami'in nan guda biyu ba waɗanda ba su yi rawan gaban hantsi ba.
Wannan fati da muke da su manyan fati guda biyu da muke da su yanzu, wato APC da PDP, tafiyan su ɗaya a gidan su ɗaya tunanin su ɗaya, ba wani canji daga cikin su dukkan su biyu a gona guda ɗaya. Ni ma tunani na yadda shi Professor Jegaye wannan tunani ni ma haka tunanin yake domin tunanin ɗan Najeriya PDP ta gaza shekarun baya 16 a wannan partin ta zo da wayansu alkarwa daewa da za ta cika mana magana farko daga cikin su shine tsaro da kuma rage cin hanci da rashawa da kuma gera mana economy namu a gara mana ma'aikata wato employment opportunity ma ɗan Najeriya amma shekaru yanzu shida da suke mulki sun gaza a wannan tafiya domin tsaro ya kara tabarwarewa
shi dai farfesa Atahiru Jega yayi kalaman ne kan cewar manya-manyan jam'iyyu guda biyu a Najeriya sun gaza gurin kai ga Najeriya tudun nasira wato jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Muhammad Salisu Garba kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A makon jiya shirin na kasa ya samu bakoncin Malam Lawal Sale Gurgu mai walda a Kaduna birnin Gwamna a kashi na farko na zantawar su da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina bakon shirin yayi takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi tsinci kansa cikin halin tawaya sannan yayi bayani a game da yadda yake gudanar da aiki da irin kalubalen da yake fuskanta kamar sauran nakasassu a cigaban wannan hira Malam Lawal Sale mai walda ya ja hankulan takwarorinsa waɗanda har yanzu ke cigaba da ɗaukan bara a matsayin wata madogara a cewarsa lokaci yayi da ya kamata su canza tunani
dole ne take sa wasu kuma waɗanda bai zama dole ba su yi hakuri su cije su kama sana'an nan domin maganar da ake a da haka muke ta faman ya za a yi madena ko ana ta yi mamu kiraye-kiraye yanzu dole ma ta sanya muna ji muna gani mutum ma ya daina zuwa saboda ainihin kyara da fadace-fadace na siyasa da wasu kabilanci da sauransu dole muna ji muna gani muka daina zuwa saboda haka sauran jama'a ma muna masu fatan alheri duk wanda fitar ta kama shi dole muna fatan ya samu mafita ko ta hannun gwamnati ko ta hannun wani mutum mai zaman kansa wanda zai taimake sa ya kasance ya daina ya fita yawan barace-barace sa hakuri dole ne ya zama wajibi mutum ya sa hakuri da dan kadan koya ya ga ya kama sana'a to koya yake dan samun abu koya yake taron sisi da shi zai dinga hakuri wata rana in Allah ya so yarda zai zama wanda ni din nan da kake gani da ba haka nake ba da sai na je na hawo barasa ne in zo in bude shago na in ci gaba da zama da ni da iyayena kuma zaka iya ganin wani hoton bidiyo da na tura maka wallahi duk iyayen da ka gani a gurin na iyayena ne saboda haka da su muke kuma tare da su muke aiki sai dai yanzu haka za a yi girki a gidana yanzu maganar da ake da rana insha Allah haka da daddare nake sa rai in Allah ya yarda za a yi in Allah ya so yarda kuma maganar da ake wallahi ba ne da kwaya tsaba a gidana aje so saboda haka in mun fito Allah zai ba mu insha Allah saboda haka kowa ya daure ya tsaya ya nema Allah zai ba shi insha Allah
to matsalar tsaron da ke kara ta'azzara a arewacin Najeriya wani abu ne da bakon shirin na kasa na wannan mako yace tana matukar tayar masa da hankali saboda haka yayi amfani da wannan dama da ya samu daga sashen Hausa na muryar Amurka don yin nasiha ga yan bindigar da ke wannan aika-aika yana mai ba su shawara su koma kan hanya
fatan alkhairi na zuwa ga BOA Hausa sannan da al'umman Najeriya sannan don Allah don Annabi ina kira ga wani abu wanda yake ba shafi na bane amma tunda na samu dama bari in isar da sako don Allah wayannan bayin Allah ne mu ma bayin sa ne mutanen da ke hana mutanen arewacin Najeriya zaman lafiya muna roƙon Allah kuma muna roƙon su don Allah su ji tsoron Allah su daina su taimake al'umman arewacin Najeriya su taimake mu wannan al'amari addinin musulunci ake ta bata masuna arewacin Najeriya ake ta bata masuna sannan su kansu ana bata masuna waɗanda suke kiran kansu Fulani saboda haka don Allah don Annabi su daina su duba girman Allah su taimake al'umma su ceci al'umma idan ma wasu bayan Allah ne suka sanya su daga wasu bangarori na ƙasar nan su duba girman Allah su duba makoma ranar tashi alƙiyama Allah fa yana nan saboda haka don Allah su duba su bari su taimaki al'umma ni roƙon da nake yi kenan kasancewa na samu wannan dama kuma ba ina kalubalanta su bane ba a'a ni ina musu nasiha ne daidai gulgudan hali suna cikin wani hali ne na bata muna musu roƙon Allah ya shirya su Allah kuma ya sa su kebu ya kebo hankalin su su tausaya wa mutane wayanda suke rike don Allah su sake su don Allah su duba girman Allah wayancan wayanda suka ba su wannan aiki ko wannan ainihin aiki wallahi ba masu yin su bane akwai ranan da za su tashi ranan tashi alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tume su su ce su suka san su ma su ce su suka san su in ba su tuba ba haka Allah zai hada su gaba ɗaya ya jefa su a wutar jahannam saboda haka Allah ubangiji ya shirya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kawo mu arewacin Najeriya mu lafiya Allah ya kawo mu arewacin jihar mu ta Kaduna lafiya Allah ya kawo mu ainihin jihata ta Katsina ainihin jihata ta Haihuwa lafiya zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci nagode nagode
Tuma sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin Malam Lawal Sale Gurgu mai walda da ke Kaduna da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da duka abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghana Times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Alhaji Collins Dauda da wasu mutum hudu an caje su da yiwa kasa hasarar kudi a aikin gine-gine nan na wato Sableme Housing Project. Jarida ta ce tsohon ministan ayyuka da gine-gine gidaje wato Alhaji Collins Dauda an caje shi da yin abin ganin dama da kuɗi dala miliyan 200 wanda aka nufaci gine-ginen gidaje guda 5,000 wanda aka fi sani da Sableme Housing Project da shi. Shi da wasu guda hudu sun jawo kasan hasarar kuɗi tare da gabatar da jakadan ƙarya da kuma yin abin ganin dama ta hanyar da bai dace ba da kaddaran ƙasa. Ita kuwa da Chronicle wannan labarin tarwaito a firinfa ya sheka zuwa babban kotu don fidda kanshi. Jaridar ta ce wani lauya mai zaman kansa a Kumasi Kwase a firinfa Esquire a cikin zargin nan da ake na karɓar rashawan dala miliyan 5 akan alƙalin alƙalai ya kalubalanci caje-caje guda 9 da aka ainihin gabatar a kansa ƙarƙashin kwamitin jankunni na majalisar alƙalanci gabaki ɗaya. Kwamitin jankunnin ta caje Mr. Afrifa da rashin da'a ko kuma da nuna hali na gari saboda haka ta yi masa caji har guda 9 ba amma Mr. Afrifa ya gabatar da motion inda yake jan hankalin lauyoyi da su mai da hankali ga haramcin da ke akwai kamar yadda ya dace da umurni na 55 da ke a cikin dokan kundin tsarin mulkin kasa. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta rawaito gwamnati ta gabatar da yarjejeniyar sayen jiragen sama guda 6 wa sojojin kasar akan kuɗi euro miliyan 111.4. Jaridar ta ce ministar ma'aikatar tsaro a ranar Litinin ya gabatar da yarjejeniyar neman rance na kuɗi euro miliyan 111.4 domin sayen jiragen sama wa sojojin kasar. Wannan yarjejeniya na sayar da sayarwa tsakanin gwamnatin Ghana ne wadda ministar ma'aikatar tsaron ke wakilta da kuma Vodochodi Aerospace na jamhuriyar Czech. Wannan yarjejeniya zai baiwa kamfanin damar samarwa kasar Ghana jirage guda 6 samfarin L-39 Next Generation tare da samar da taimako na tallafawa jirgin da sauran ayyuka ko hidimomi da kuma bayar da horo. Baki ɗaya kuma da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masauraro da sharhin jaridun na kasar Ghana muke kammala wannan shiri a halin yanzu sai ya canza la'asar wato karfe 4 a Nigeria da Niger 3 na rana a gogon Ghana. Wasu abokan aiki za su zo da wani sabon shirin daga Washington DC. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi.